Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 3 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da aikin kwaso 'yan Najeriya da yaƙi ya ratsa da su a ƙasar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa ɗaliban Najeriya a ƙasar Ukraine na ci gaba da bayyana yanayin ƙunci da suka samu kansu a ciki. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da mame da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine, inda ta yi kira ga hukumomin Kremlin da su maza-maza su janye daga ƙasar. Matsayin da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin Moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen ƙasar ta Ukraine da kuma kutsawar dakarun na Rasha. Daga cikin mambobin majalisar 193, 181 sun kada ƙuri'unsu, waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tir da Moscow, yayin da 5 daga mambobin suka kada ƙuri'unsu na nuna adawa da matsayar. Jakadan Ukraine a Majalisar Ɗinkin Duniya Sergey Kalisiya ya ce wannan matsaya da aka cimma wani babban sako ne ga ƙasar Rasha. Kusan ƙasashe 100 ne suka haɗa kai suka miƙa wannan buƙata a majalisar, bayan da Rasha ta hau kujerar naki a ranar Juma'a da ta gabata kan wata bukata mai kama da wannan. Ita dai kungiyar tarayyar Turai ta yi tukin tsaye wajen ganin ta samu haɗin kan ɗaukacin mambobinta 27 haɗe da sauran ƙasashe don a juya wa shugaba Vladimir Putin baya saboda mamayar da yi wa Ukraine, yayin da jakadar Amurka a majalisar Linda Thomas Greenfield ta yi ta neman haɗin kan ƙasashen gabanin a kada ƙuri'ar. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta saka wa Rasha da Belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Takunkuman sun kaikaici fannin tsaron ƙasashen ne da na man fetur ɗinsu, waɗanda za su takaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da ƙasashen suke buƙata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da Ukraine. Sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa tarakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki ɗaya, a cewar fadar White House. Sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaƙa da dakarun ƙasashen na Rasha da Belarus, waɗanda suke taimaka musu wajen ƙera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami. Kazalika, Amurka da ƙawayenta na duba hanyoyin da za su hana kai kayayyakin ƙere-ƙere na fasahar zamani, waɗanda Rasha ke amfani da su wajen ayyukan sarrafa fannin manta, da zumar ganin an mai da ita baya a jerin ƙasashen da ke kan gaba wajen samar da man fetur a duniya. Wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Abuja, babban birnin ƙasar, a ranar Laraba, inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya. A ranar Talata, majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi 20 cikin 100 na kujeru a majalisun, wanda hakan muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya. Sai dai masu zanga-zangar sun ce kasan ya yi kaɗan. Hansatu jagora ce a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matan da suka shiga wannan zanga-zanga. Ta ce ya zama dole mata su tashi tsaye. Mun gaji, na kira ga ɗaukacin mata a kowane fanni suke da su tashi tsaye don mu karɓi shugabancin ƙasar nan don kowa ya huta. Aƙalla mata 200 ne suka datse ƙofar shiga harabin Majalisar Dokokin Najeriya ɗauke da kwalaye da aka rubuta sakonni daban-daban, inda suka nemi a basu kashi 35 a kujerun majalisun dokoki na jiha da na tarayya. Kafin wannan ƙari da majalisar ta yi zuwa kashi 20, a baya an ware wa mata kashi 4 ne kacal na kujerun majalisun jihohi da na tarayya. Lamarin da ya sa Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ke da wakilci mafi ƙaranci a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya kan yunkurin ganin an kwaso ɗalibai da sauran 'yan ƙasar daga Ukraine, lamarin da ya sa gwamnati ta ware dala miliyan 8.5 don gudanar da wannan aiki. Ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje Najeriya, ambasada Zubair Dada, ya ce ba ɗalibai kaɗai ne gwamnati ta kwaso daga Ukraine ba, hadda ma wasu 'yan Najeriya da ke kasuwanci ko sarakoki a kasar ta gabashin Turai. Ga Nasira da Melikaya da ƙarin bayani.
Da wanda yake ƙarin bayani bayan taron manema labaru a fadar Aso Rock ya ce fiye da ɗalibai 5,000 da ake maganar dawo da su, akwai sauran 'yan Najeriya da ke can da in an lissafa adadinsu gaba ɗaya mutanen da suka dace a dawo da su za su haura 7,000. Ministan wanda ya ce haƙƙin ma'aikatarsa kula da jama'a ne, yayin da ita kuma ma'aikatar jin ƙai da ke ƙarƙashin Sadio Umar Faruk ke da haƙƙin sarrafa kuɗi don jigilar jirage 3 na kamfanin Airpeace da Max za su gudanar.
Mu dai abin da muka kiyasa kenan ce da muka zauna muka yi lissafi da masu jirage kakkamanta cewa za a fi ba su abinci, akwai masauki da sauransu da aka ba su. Me ake cewa missions namu, ofisoshin jakadanci mu dole kasan sai sun yi hidima da su. Za a kama musu makwanci wuraren kwana, za a ci da su, za a yi musu wane ne da ire-irensu. Ina so in tabbatar maka cewa in wannan kuɗi duk abin da ya saura ko da suke wannan kuɗin ma ina so ka gane ba mu ma aka bayo ba. Ministry of Humanitarian Affairs su ne ke handling wannan.
Ma'aikatar jin kai
da agaji da sauransu. To su ne ke kan gaba a kan sarrafa wayannan kuɗi kulaɗe da kuma yadda za a kwaso wayannan 'yan ƙasarmu. Mu ma'aikatanmu responsibility namu ne mu tabbatar cewa mun lura da welfare na duk wanda yake
jin daɗi, kula da jin daɗi.
Duk inda yake a duniya. Amma in ya shafi batun kwaso su da gida ya zama aiki na NEMA. NEMA kuma tana ƙarƙashin Ministry of Humanitarian Affairs.
Kasancewar Najeriya na da hulɗar jakadanci da Russia da kuma Ukraine. Minista Dada ya faɗi matsayar gwamnatin Najeriya cewa sassan biyu su karfafawa teburin sulhu da suke a Belarus.
Saboda haka wannan abin da ya faru gaskiya a Najeriya mun gaya wa duk duniya ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba. Amma kuma muna ba su shawara ƙasashen nan duk guda biyu don komin inda aka yi dole a dawo tebur. To kar ma a bari abin ya yi nisa, tun yanzu ya kamata a koma tebur a tattauna. Kuma in ka lura sun so mu tattaunawa ko muna encouraging nasu don Allah su ci gaba da tattaunawa har a kai ga maslaha.
Daya daga dattawa kuma iyayen yara Alhaji Awaisu Giwakuta na da ra'ayin matukar za a kwaso ɗaliban. To kar a duba yawan kuɗin.
Ai kuɗi komai yawansa, darajar kuɗi bai fi darajar mutum guda ba. Ballanta na an yi magana cewa mutane fiye da 5,000 wanda suka makale a ƙasashen waje. To idan aka ce $8,000,000 ai ba wani abu bane. Idan za a kashe ko da mutum guda na ce an kashe wannan kuɗin wallahi 'yan Najeriya fatan su zai ga dan uwansu ya dawo.
Za a gudanar da jigilar daga ƙasashen da 'yan Najeriya suka fake da suka hada da Poland, Romania, Hungary da Slovakia. Nasura da Malikaya murar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Nasura da Malikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasashe da kungiyoyin da ke kai agaji a Afghanistan sun taimaka wajen kawar da kasar daga fadawa kangin matsalancin yunwa a wannan lokaci na hunturu. Koda yake a mataki ne na wucin gadi, akalla mutum miliyan 20 kasashen da kungiyoyin suka tallafawa. Sai dai duk da haka kasar na fuskantar yanayi na koma baya a fannin tattalin arzikinta. A baya kungiyoyin agajin sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar kasar ta Afghanistan ta fuskanci matsalancin yunwa har zuwa watan Maris. Afghanistan wacce kasa ce da ba ta da iyaka da teku ta faɗa kangin matsaloli da dama yayin da tattalin arzikinta ya kusa faɗuwa ƙasa warwas. Bayan da Taliban ta karɓe mulki a watan Agustan bara, a lokacin da kungiyoyin agaji suka janye daga agazawa ƙasar a bara, Amurka da wasu daga cikinsu sun ci gaba da aikawa da tallafi zuwa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu don a taimaka wa mabukata a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata, Babban Bankin Duniya ya sanar da cewa zai ba da sama da $1 billion ga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu. Don a sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun miƙa kokumbara don neman $4.4 billion da zimmar ganin an taimaka wa aƙalla mutum miliyan 22 a ƙasar ta Afghanistan a wannan shekara. Sai dai izuwa wannan wata na Maris, ƙasa da kashi 13 kacal na waɗannan kuɗaɗe aka haɗa, a cewar wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bibiyar al'amuran kuɗaɗen tallafi. Hukumomi a kudu maso yammacin Pakistan sun ce wani bom da aka dasa a gefen hanya ya kashe aƙalla mutum 3 ciki har da wani babban jami'in ɗan sanda tare da jikkata wasu mutum 24. Rahotannin farko da rundunar 'yan sandan suka tattara sun gano cewa an ɓoye bom ɗin ne a wani babur wanda aka aje a wata babbar hanya. da nufin kaikaitar wani ayarin jami'an 'yan sanda a tsakiyar Keta, babban birnin lardin Balochistan. Wani mai magana da yawun asibitin da aka kai waɗanda suka jikkata ya ce da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. Akalla 'yan sanda 10 na daga cikin waɗanda suka ji rauni, sai dai babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin wannan hari. Amma mayakan ƙungiyoyin Baluch da aka haramta su a ƙasar ta Pakistan, waɗanda ake kira TTP, kan kai ire-iren waɗannan hare-hare akan jami'an tsaro da fararen hula a yankin na Balochistan.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kusan mako ɗaya tak da ƙasar Rasha ta mamaye Ukraine da hare-hare bayan da ta sha musanta shirin farwa Ukraine ɗin a baya. Ɗalibai 'yan asalin Najeriya da suka je karatu a can na ci gaba da bayyana irin mummunan yanayin da suka ci, wato da suke ci gaba da fuskanta. Duk da cewa gwamnatin Najeriya na shirin zuwa kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a tsakiyar rikicin na ƙasashen biyu. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurra'ub ta aiko mana da rahoto.
Ɗaliban Najeriya masu karatu a ƙasar Ukraine da Rasha ke kaiwa farmaki sun bayyana cewa har zuwa yanzu akasarinsu na zaman ɗarɗarni akan abin da kaji ya dawo, tunda ɓangarorin biyu basu cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin juna ba. Rahotanni na ƙara fitowa akan yadda ake nuna wariyar launin fata ga baƙaƙe, ciki har da 'yan Najeriya akan iyakokin ƙasar Poland, Romania da dai sauransu, kamar yadda ɗaliba Amina Sadiq ta shaida mana ta wayar tarho.
Mutane da yawa a boda ɗin suna jira ba barsu sun shiga ba, amma kuma su Ukrainians da Europeans ana ta barinsu suna shiga da bus da mota da kafa, duk ana barinsu suna shiga. Mu kuma foreigners din, especially people of color, black people, Indians, mu kuma an ce mana mu tsaya ba, ba mu mun wuce ba. Can daga baya da daddare ne ma sai aka ce mana mu yi layi. 'Yan Nigeria aka rubuta suna 30 people at least, aka ce za a zo da bus a ɗauke mu. Muna ta jiran bus din bai zo ba, sai kuma abin ya hargitse gaba ɗaya. Sai can Indians su kuma sai suka fara protest suna ta ihu a gaban border din. Da suke haka sai kuma ya hargitse, sai kuma da muka ga alama ba za su bar mu fita da daren nan ba, sai muka je duka muka yi joining protest din. Sai can daga baya sai muka tura su soldiers din, muka gudu muka fita. Wasu dai ba su samu sun gudu ba, sista ita ma ba ta samu ta gudu ba. So ni kuma na ce ba zan tafi banda kanwata ba, so sai na koma. Su ma wayanda suka tafi, wasu police sun zo daga cikin gari suka dawo da sai suka ce mana mu zauna. Da yawan mu muka ce ba za mu zauna a ƙasa ba, tunda mu ba criminals bane. Suna dukan mutane, wani yaro yana recording, suka dudduke shi. Shikenan dai muka tsaya dai muna dai ta ihu muna cewa su bar mu mu wuce.
Abdullahi ɗalibi ne a jami'ar Dnipro na ƙasar Ukraine, inda ya ce suna zaman ɗarɗar duk da cewa babu wani gagarumin farmaki da ƙasar Rasha ta kai kan birnin Dnipro din. Amma duk sa'o'i biyu ana jin ƙarar jiniya, wanda alama ce na tunatar da mutane akwai wata yiwuwar barazana da ke tafi musu ruga zuwa neman mafaka a irin gine-gine na ƙarƙashin ƙasa idan suka ji ƙara.
I live in Dnipro city, so basically like at the moment everyone is preparing. There is a lot of siren after every like 2-3 hours. What that means, there is like maybe an air threat, so you have to go underground buildings.
A wani bangare kuma, Fauziya da ke zaman ɗaliba a ƙasar Rasha ta ce an jibge motocin yaƙi a duk sassan ƙasar da take karatun aikin likita, wato Rasha, inda ake kwantar musu da hankali cewa duk matakan tsaro da aka ɗauka don nema musu kariya ce idan aka gano yiwuwar wata barazana.
I'm a medical student in Russia and I have friends in Ukraine. The problem right now, like, it's so scary, but you just tell them, okay, when the motocin da muka ga suna yawo is to protect Russian citizens. Saboda in jiragen da suke wucewa ta sama, mistake za a iya harbo ɗaya ƙasa. So we're hoping, sun ce za su yi magana, har yanzu muna jiran magana. Kawata ma, I'm trying to reach her, she's not going. University, sun ce you can't go out, you can't go in, like you're deadlocked.
A cikin Najeriya kuwa, matasan ƙasar musamman a kafar Twitter na daɗa yin kira ga gwamnati da ta gaggauta aikin zuwa kwaso 'yan ƙasar da suka makale a can, musamman ma ɗalibai, don gudun abin da kaje ya dawo. Gwamnatin Najeriya dai ta ɗauki matakai da dama don kare da kuma dawo da 'yan ƙasar da suka makale a can tun farkon wannan rikici tsakanin Rasha da Ukraine, inda a ranar Laraba ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da bayar da dala $8.5 million ga ma'aikatun harkokin ƙasashen waje da ayyukan jinkai da ci gaban al'umma domin dawo da 'yan Najeriya sama da 5,000 gida, kamar yadda karamin ministan harkokin waje Zubairu Dada ya bayyana. Duk kokarin ji daga bangaren gwamnati kan yadda za ta gudanar da wannan aiki da ya ci tura. Halima Abdulrahman, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrahman, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu shiryen mu na baya ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 2:16. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi birnin Maradi a jamhuriyar Niger, inda wani dan jarida mai zaman kansa Laminu Gwanda ya samu lambar yabo daga hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa CNDH da haɗin gwiwar kungiyar RGDH saboda gudunmuwar da ya bayar a ayyukan kare haƙƙin dan adam a shekarar da ta gabata. Haji Laminu, wanda ke da tawaya a kafafunsa, yayi gogayya da masu kafa a gasar da aka shirya don zakulo 'yan jaridar da ke baiwa 'yancin dan adam mahimmanci akan aiki. Ya kuma mai da hankali ne akan halin da mata masu tabuwar hankali ke tsintar kansu jiki, waɗanda akan waye gari a gansu da juna biyu ba tare da sanin ainihin wanda ke da alhakin yin hakan ba.
Maudu'in da na gabatar na shirya rahoto akan shi shine cin zarafin mata masu taba hankali. Abin takaici ne zaka ga mace mai taba hankali ko mahaukaciya ma za a ce amma da juna biyu. Ita ba aure gare ta ba, tana yawo amma da juna biyu, ka gani? Saboda haka irin wannan abun takaici ne a ƙasashe irin namu na musulmi da sauran yadda ake kallon mutuncin Bahaushe, al'ada Bahaushe zaga mutum ne mai kunya da sauransu da ɗabi'u masu kyau, amma ake samun irin wannan. To wannan ne sai na shirya rahoto akai na gabatar a wajen wannan gasa, cewa ya kamata a dubi waɗanda, tunda su ma dai ƴan adam ne kamar kowa, ba dan suna taɓa hankali ba a riƙa samu wasu basa waɗansu miyagun manufofi nasu, irin ko wani boka ya ce idan ka nemi mahaukaciya za ka yi kuɗi, ko wani asiri, ko wani abu dai haka. Saboda haka ta irin wannan abubuwan na fuskantar da alƙiblar rahoton cewa ya kamata magabata hukumomi da sauran al'umma su kalli wannan matsala a riƙa a magance ta. To kaji inda na mayar da hankali, saboda haka kuma din da tuntubi ma'aikatar al'umma da hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ma malaman addini duka dai na harhaɗa a cikin rahoton, tunda kowa da irin gudunmuwar da ya kamata ya bayar don a magance wannan matsala. To kuma abokan aiki na, ina gode musu tun daga nan wajen aiki da na sauran cikin gari haka, suna taimaka mu wajen wasu abubuwan da zai zo min da sauki.
Wannan yunkuri na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa abu ne da Haji Laminu ya ce ya ƙara masa ƙwarin gwiwar ci gaba da aiki ba kasawa.
Abin farin ciki ne a ce an kaddamar da gasa ko jarabawa ta ƙasa, an ba da dama ga dukkan 'yan jarida da kuke aiki tare su shiga, kuma ya zama na cewar kyauta ta farko, kyauta ɗaya ce za a ware a kowane bangare, tun daga bangaren jarida ta rediyo da ta talabijin, kuma ta takarda. To gaskiya abin farin ciki ne, na yi murna ƙwarai da na samu, tun da ban ma yi tunanin zan iya ce ba, amma na yi ƙoƙarin wajen aikin. To amma dai yau dai ina cikin farin ciki, tun da yau ne na taɓa samun wata lambar yabo ta wannan fanni, duk da aikin kusan shekara 20 ana yi gwargwado. To amma alhamdulillahi yau dai ina cikin farin ciki, zan iya cewa rana ce ta tarihi a aikin na jarida. Lokacin da kaga aka kira ni za a bani lambar yabon, da mutane da yawa sun yi mamaki da saka na raraho na taho. Eh, haka ne gaskiya, kamar yadda ka ce, ba shakka shi da mai tana ƙasa ba a jiki take ba, a zuciya take. Idan ya zama na zuciyarka bata mutu ba, kana iya kokarin ka wajen aiki na gwagwarmaya a ko ina, zaka samu nasarori ballanta na wannan aikin na jarida da kullum yake cike da kalubale na rayuwa da abubuwa daban-daban, zirga-zirga, domin ko wajen hada rahoton ka je nan ka hira da wannan da sauransu, haka wani wuri cikin taro da sauransu. Abinda kuma wannan yake nunawa ga sauran 'yan jarida matasa, ya kamata su yi kokari su zage dantse 'yan uwana na kasassu. To wannan dai wani abu ne, abin alfahari gare su, su kansu cewa gashi karan farko an samu na kasashe ya zo a cikin masu kafa, ya taka rawar gani ta yadda har an yaba mashi, an bashi lambar yabo. Yawa ta farko, ya kamata a ce su ma su ga cewa ba su bari zuciyar su ta mutu ba a kowane fanni, ka karanta kai ko ya kai ko menene kai kokari, ka ga cewa ka bayar da gudunmuwa, karka na kashe, ka rika barace-barace ko roƙon mutane, wannan kaskanci ne. To amma inda kalubalen yake, yawanci da ne shekarun bayan ka dauki kamar shekaru 15 kamar ko ma 20 da suka wuce, za ga lokacin ba fasahar sadarwa, ba abubuwa masu saukin aiki haka, yau hanyoyin sadarwa yauwa, amma a yanzu akwai sauki sosai gaskiya. Wannan yana taimaka min, kuma gurgudu da yake ina dan da ido a cikin harsuna waɗannan manyan harsuna, Faransanci da Ingilishi da har ma Larabci, to yana taimaka min wajen binciko su abubuwan. Tun kafin ma in fara shi, akwai na gaba na da suka zama dubi nake ganin abin yake burge ni, to sai yasa na shiga abin da zuciya daya, duk da waɗannan wahalhalun. Har wasu garuruwa ina zuwa neman rahoto daga cikin shirye-shiryen da nake ma, akwai wani shiri na duniyar al'ashabi da nake a nan gidan Radio Saroniya. To idan wani abu ya faru na ban mamaki wanda ake buƙatar, tunda aikin jarida karka dogara da jita-jita, lalle ka je ka gani. Nakan je sosai wurare daban-daban, hatta wajen garin Maradi, binciko abin da ya faru in gani, sannan in zo in yada. Saboda haka idan ta kama zirga-zirga, in a mota ne, in a mashin, duka inda kan je. Tun daga wannan gasar ai daga Maradi na taso ne, saboda aka kira ni aka ce naci, idan zan wakilto ni nace ya kamata in zo da kaina, tunda aiko wajen aikin ma ni na rarrafa ne, saboda kai ya kamata in zo, shi ma din da ci gaba ne.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin Alhaji Laminu Gwanda, dan jarida mai zaman kansa dake birnin Maradi a jamhuriyar Niger, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana.
Ya jaridar da Herald, da mu soma sharhin jaridan na yau, kuma labarin da muka zakulo a cikin jerin labaranta shine Razako Ojukwu ya rubuta wa Professor Raymond Atuguba. Jaridar ta ce ya fara da haka, ya kai Professor Raymond Atuguba, injiyoyin mulki bai zama magani, zamanin mulkin John Mahama da aka ta fama da matsalan wutar lantarki da ya rusa harkoki masu yawa ba, da kuma na ƙasar da ma'aikatu na jama'a ba, da kuma gabatar da harajoji har 15, da kuma tsadan kaya, da kuma faduwar kuɗin ƙasar da ya fi kowane muni, da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arziki ƙarƙashin gwamnatin NDC ba. A matsayinka sakataren zartarwa na John Mahama, ta ƙaƙa juyin mulki zai zama maganin tsarin mulkin da ke farfaɗo da tattalin arziki ƙarƙashin gwamnatin Akufo-Addo. In Professor Atuguba na buƙatar sani, na ɗaya, akwai dubannin iyaye sojoji waɗanda 'ya'yansu ke cin gajiyar tsarin makarantun sakandare kyauta, akwai dubannin sojoji maza da mata da danginsu ke cin gajiyar tsarin shuki don abinci da kuma kuma ayyuka da gunduma daya masana'anta daya mazaba daya ambulan daya ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito wani dalibi dan Ghana ya bada labarin irin ukubar da suka shiga yayin da suke arci ko kuma suke gujewa kasar Ukraine jaridar ta ce Hoto Joseph Kwabala dan Ghana wanda dalibi ne na likitanci zuwa makon jiya da ke nazari a birni na biyu mafi girma Kharkiv kenan a Ukraine ya sai hikimar da ya isa kasar Hungary bayan tafiya kwana biyu Kharkiv dai nan ne ake mummunar fada a makon da ya gabata inda sojojin Ukraine da nuna cewar sun kwato garin daga ƴan Russia Mr. Kwabna ya yi dabarar da ya iso bakin iyakar Hungary amma kamar sauran ɗan Afirka da ke waito abinda suka fuskanta akan dandalin sada zumunci ya ce sun fuskanci mummunar ukuba sai kuma jaridar Daniel Times ta rawaito wannan labarin na zamu magance tankiyar ra'ayita ga shugaban kasa ne ya faɗa haka kuma jaridar ta nuna cewa Shugaban Nana Addo Danko Akufo Addo ya faɗa cewa gwamnati ya shirye take domin samar da bakin zaren warware rikici na malaman jami'o'i wato UTAGAM domin tabbatar da cewa an gudanar da tsarin karatun kasar yadda ya kamata ya kuma nuna fatar cewa duk bangarorin ya kamata su shiga tattaunawar matsalar da kyakkyawan zuciya domin a kawo ƙarshen shi da naleka GH headlines ko wannan labarin na hango kasar Ghana ta yi kira cikin hanzari a kawo ƙarshen irin ukuba da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine a taron hukumar tsaro na majalisar ɗinkin duniya da an kai a ranar Litini 28 ga watan Fabrairu akan wannan rikici kasar Ghana ta nuna damuwanta game da wannan hare-hare da ake wa yankuna na sabila a Ukraine kasar ta Afirka ta yamma akan haka ta yi kira da cikin hanzari a kawo ƙarshen wannan ukuba da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na mayar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwanullah don ku muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da mamayar da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine inda ta yi kira ga hukumomin Kremlin da su maza-maza su janye daga ƙasar. Matsayin da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin Moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen ƙasar ta Ukraine da kuma hutsawar dakarun na Rasha. Daga cikin mambobin majalisar 193, 181 sun kada ƙuri'unsu waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tirda Moscow yayin da biyar daga mambobin suka kada ƙuri'unsu na nuna adawa da matsayar. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta saka wa Russia da Belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Takunkuman sun kaikaici fannin tsaron ƙasashen ne da na man fetur ɗinsu, waɗanda za su takaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da ƙasashen suke buƙata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da Ukraine. Sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa tarakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki ɗaya a cewar fadar White House. Sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaka da dakarun ƙasashen na Russia da Belarus, waɗanda suke taimaka musu wajen ƙera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami. Wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Abuja babban birnin ƙasar a ranar Laraba, inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya. A ranar Talata, majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi 20 cikin 100 na kujeru a majalisun, wanda haka muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya. Sai dai masu zanga-zangar sun ce kasan yayi kaɗan. Ƙasashe da ƙungiyoyin da ke kai agaji a Afghanistan sun taimaka wajen kawar da ƙasar daga faɗawa ƙangin matsanancin yunwa a wannan lokaci na hunturu. Kodai ke a mataki ne na wucin gadi, aƙalla mutum miliyan 20 ƙasashen da ƙungiyoyin suka tallafawa. Sai dai duk da haka ƙasar na fuskantar yanayi na koma baya a fannin tattalin arzikinta. A baya ƙungiyoyin agajin sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ƙasar ta Afghanistan ta fuskanci matsananciyar yunwa har zuwa watan Maris. Afghanistan wacce ƙasa ce da ba ta da iyaka da teku ta faɗa ƙangin matsaloli da dama yayin da tattalin arzikinta ya kusa faɗuwa ƙasa warwas bayan da Taliban ta karɓe mulki a watan Agustan bara.
To masu sauraro, Ƙarshen shirin namu na hantsi kenan, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ke na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick, ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.